da yake karin haske game da kasafin gwamnatin shi na farko jim kadan bayan kai kasafin ga majalisar dokokin jihar Kaduna. Malam Nasir Ar-Rifa'i ya ce kashi 64 na kasafin an tura su ne wajen manyan ayyukan more rayuwa ga ƴan jihar, yayin da bangaren ayyukan yau da kullun ya samu kashi 36 cikin 100 na kasafin kudin shekarar 2016.
Mun zo majalisa mun kawo kasafin kudi na shekara mai zuwa, muna fata za mu samu kashi kudi na naira biliyan 171 da ƴan kai. Cikin wannan naira 171 biliyan naira 171 za mu kashe fiye da naira biliyan 109 akan ayyuka kamar hanyoyi da ruwan zaria da sa fitillu a Kaduna da hanyoyi da za su hada gari. Za mu ba yaran mu da suke makarantun primary abinci daya a rana da sauran ayyuka irin wannan.
To ko a ina gwamnatin jihar Kaduna za ta kwakulo kuraden da za ta yi amfani da su a kasafin kudin shekarar 2016 tunda an waye gari farashin mai yayo kas a kasuwar duniya?
Yadda dai kudin mai yake fadi, dole ne sai mun duba cikin mu mun tabbatar kowa na biyan harajin da ya kamata. Saboda haka za mu gyara aikin haraji a wannan jiha, kuma za mu tabbatar da cewa duk wanda ya kamata ya biya haraji ko na gida ne ko na wurin aiki da sauransu an karba, domin da wannan kudin ne za a gyara jihar yadda kowa zai samu amfaninta. Za mu kawo sabon doka ga majalisa su duba yadda za a gyara Board of Internal Revenue, a karfafa ta, a kara ma ma'aikatan albashi domin su yi aikin su tsakani da Allah.
To sai dai fa a daidai lokacin da gwamnatin jihar Kaduna ke gabatar da wannan kasafi, wasu al'umma daga yankin Zaria zanga-zangar nuna damuwa suka yi game da shirin gwamnatin jihar Kaduna na rushe wasu gidaje da suka shafe su. Masu zanga-zangar da suka hada da mata, matasa, yara da masu gida sun yo cincirin done zuwa cibiyar ƴan jaridu ta jihar Kaduna, inda suka yi wa manema labaru karin haske game da abin da ke damun su.
Sai sunana Umar Aliyu, gidajen mu ne ake son a rusa gaba daya, kuma aka rusa gidajen mu tamkara an rusa mu ne. Wannan abu za mu yadda da shi ba, saboda zalunci ne za a yi mana. Akwai gidaje da suke gunnan sama da shekara 20 kafin a gina library da fire service, kuma ana maganar mutane al'umma sama da 300 a wajen da suke rayuwa a wannan gunan. Al'umma ne guda, community ne guda, kuma abu mamaki wai an ce wai wai yanda muka ji wai wurin wasan yara za a yi. To yaran da basu koshi ba, basu zuwa makaranta, sun da su yi wasa.
Ni Taimemuna Musa mai kosai, korafin mu guda ɗaya mun zo gurin gwamna ne, taimaka mana sakan wannan filaye da gidaje da za a karbe mana. Muna da marayu maraicin ne ya kawo mu gurin nan, abinda za mu ci ba babu da shi. Tsohuwa ce ni sai na fita na nemo abinda zan bar marayun da abinci. Yanzu ko an tashi mu gidan da za mu zauna haya ba babu da shi. Ba na jin daɗi, wata ran sai na huta so uku so hudu inda zan je gurin da zan toya kosai da ke toyawa, sannan samu abinda zan bar marayu. Ba kuma ni kaɗai ba kaman mu haka ba za mu ke kuma masu marayu. Ido ba Allah ya mana adalci da muka tare daga gidan nan ko shi ne ba mu sa ba. Wata ran garin rogo ma muke jika mu sha mu kwanta, yanzu dan tashi mu ina za mu koma.
Sai dai fa mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna Mr. Samuel Aruwan ya ce dukkanin masu wannan korafi fa ba su da takardar mallakar filayen, kuma gwamnatin ba tana wannan bane domin cin fuskar su.
Abinda gwamnati take shine maido da kaddarori ne da kuma filaye na gwamnati wanda wasu mutane suka ci mata iyaka. Na biyu kuma shine duk wayannan mutanen da suke magana, babu mutum daya wanda zai fito maka da takardar mallakan fili wanda ake kira certificate of occupancy. Ita gwamnati fa ba wai tana wannan aikin domin ta kuntatawa mutane ne ba. Gwamnati tana son ta maido da martaban al'umma ne a kuma dawo kan tsari.
Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.